يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى مسلمين نتكون وانا نجري بيطوها تاريخي على الحقيقة من اليوم بلان سيكي اني ما جانا با سبو دمنا تاردا ببما لي من مكسن شارفة جيكو وزامي مسا كافل لو كسن دزي تاسو kuma abinda muke so mu fada mana gaba ɗaya dai tunatar suwa ne wa zakkar fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin ita kullun tunatarwa tana amfanar da mu'mini idan ka zo ruwa mutum magana ba lalle bane ba ya zanto abinda zaka fada masa sabar magana ce da bai taba ji ba ta irin yiwa ya ji ta jiya ke karin jiya ko yau babu laifi ka sake nanata masa saboda shi dan adam yana da waɗansu nuqat na ba'af ababen da suke gadar masa da rami na farko mutum ne mai gaggawa wa kana al-insanu ajula sanan wani lokaci yana da jayayya wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala sanan yana da rauni wa kana wa khuliqa al-insanu da'ifa wani lokacin yana da cuta ta jahilci ko ta zalunci innahu kana zaluman jahula wadannan nuqatu da'af allati tuzlifu bil insan sune al-amrun da ke tilasta a rinka tunatar da dan adam lokaci bayan lokaci hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yana karatu a cikin sallah ya tsiro wata aya sai ke cewa rahimallahu fulanan kad zakkarani ayatan kuntu unsituha yace Allah ya ji kan wane karatunsa ya tunatar da ni wata aya da an mantar da ni ita to idan ya zanto manzon sallallahu alaihi wa sallam yakan yi mantuwa kuma wannan dan a nuna shi bashar ne duk da cewa shi ne mafificin bashar din gaba daya to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan kaddara waɗannan al'amuran su shafi zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda hikimomi da dama kaɗan daga cikin su dan kada a ilahantar da shi manzon Allah din abu na biyu kuma dan kada wani mutum ya ji cewa shi ya kai matsayin da baya bukatun a tunatar da shi dukkan mu nan gurin duka da kyakkyawan zaton da nake mana kokowar da muke yi shine mu zanto mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu zanto muna cikin jerin gwanan ahlus sunnati wal jama'a waɗanda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa to sai so in tunatar da mu wani hali wani tsari wanda su ahlus sunnan farko suka samu kansu akai idan an ce ahlus sunnan farko kuwa su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wani irin salo suke bi wajen gudanar da rayuwarsu kowane irin bangare na rayuwa akwai salo da suka gindanya wa kansu suke tafiya akai farko manhajuhum fit talaqqi a ina ne ahlus sunna wal jamaa suke ciro hukuncin da zasu bauta ma Allah tare da su a safiya ko yammaci a cikin sallah a cikin azumi zakka zikiri ko istighfari ko hailala ko tasbihi ko salatin annabi babu inda ahlus sunna suke ciro hukunce sai littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu girma babban abin da yasa kuma suka mai da kansu a haka dalilai a cikin alqur'ani da kuma waɗansu dalilai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farko Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila abinda wannan aya take cewa ya waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da majibinta al'amarin ku bisa ga sabani cewa majibinta al'amari sune al'umara wato shugabanni ko kuma sune al'ulama sannan sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi kikikaka cikin wani al'amari na addini wane ce kaza halal ne wane kuma ce haram ne wane ce sunna ne wane ce bid'a ne idan kun samu sabani cikin kowane irin al'amari komin girminsa komin kankantarsa yaya za ku yi ku raba gardama farudduhu ila Allahi war rasul ko mai da shi zuwa ga Allah shine alqur'ani mai girma, ko mai da shi zuwa ga manzon Allah sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaki hakan ne, alamar hakan shine in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in har da gaske ne kun yi imani da Allah din, in har da gaske ne kun yi imani da ranar tashin kiyama, ranar da za a tare kowa a yi masa binciken ayyukan sa da maganganun sa da ya gabatar a duniya. Allah ya halitta mu ya san zamu yi sabani, sai ya nuna mana ga makoma idan mun yi sabani. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, shay'in idan kun yi sabani cikin kowane irin al'amari, domin shay'in anan gurin ne kira shi fi siyaqi shart, ita ko ne kira idan ta zo fi siyaqi shart fa innaha tufid al-umum, wato tana nuna kowane irin sabani ne kuka yi, kan halalci ko haramci, mustahabbanci ko karhanci, kan kasancewar abu sunna ko bid'a. Wannan kenan. Na biyu, Ubangiji ta'ala yana cewa wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'a as-sabirin. Wannan aya Ubangiji yake ta, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce wa la tanaza'u, kar ku yi jayayya. Wato kenan, matakar kun zanto masu da'a ga Allah da manzon Allah, to ba za a samu jayayya a tsakaninku ba. In kaga kuna jayayya, to lalle ba ku yadda da yawa Allah da'a da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ba. Domin yayin da kuka yadda makomar ku shine littafin Allah, makomar ku shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maganar jayayya, maganar musu, maganar tajaji da ruya duk babu ita. Domin idan an yi rikici ba cewa ake so suka fi yawa ba, maganar wace ce tafi jama'a mabiya da yawa ba, wace ce wanda mabiyanta ɗan kaɗan, maganar wace ce wanda ta daɗe ana fatawa da ita, wace ce kuma wanda aka fara ta jiya ko shekaran jiya. Wannan ba shine mizani ba. A iya fara fatawa yau ya zanto ita ce gaske, a yi shekara ɗari ana yin wata fatawa ya zanto ita ce kurkure. A iya samun fatawa alqa'ilu biha fardun minan nas, wanda ya furta ta ɗaya cikin mutane ko biyu ko uku, a samu kishiyarta kuma dukkan gari suna kai, amma ya zanto ta mutum ukun nan ita ce kan gaskiya, kila kuma ta mutane da yawa ɗannan ita ce mafi gaskiya. Ba dai yanda za a yi a gane gaskiya ɗin sai in an mayar da abin cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Ubangiji ta'ala ce qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhim ma humila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin. Kace da su ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, in ku suka yi kullun uwar fego, suka yi da'a wa Allah, suka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma 'alayhim ma humila wa 'alaykum ma humiltum, shi manzon Allah da ya dora masa nauyin ya isar, ko kuma an dora muka nauyin ku yi imani, shi yayi nasu shine isarwa, ko kuma kun kin imani, ku jira Ubangiji ta'ala zai tambaye ku ranan da ba wanda zai kare ku sai ayyukan ku da imani. Wa in tuti'uhu tahtadu, idan dai kun yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbas za ku samu shiriya. An gane ko? Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin, ko ba abinda aka tilastawa manzoyi face ya isar isarwa wanda take mabayyana. Sannan aya ta gaba Ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sannan dai kadai wadanda ake kira da sunan mu'minai, wanda wannan kalma take gaskatuwa a kansu, su ne wadanda suka yi imani da Allah, suka kuma yi imani da manzon Allah, ma'ana sun yadda da alqur'ani, sun kuma yadda da sunna, sun yadda da alkitab, sun yadda da alhikma, sun yadda da alqur'ani, sun yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun ma lam yartabu, sannan ba su da kokonto cikin wannan imanin da suka yi. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, suffar mu'minin yin gwagwarmaya da dukiyoyinsu da kuma kawunansu wajen yaɗa kalmar Allah a bankasa. To irin waɗannan Allah ce ulaika humus sadiqun, tabbas irin waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin da'awar imani da suka yi. Inda za mu ci gaba da koro ayoyi waɗanda suke nuna wajibcin bin Allah da bin manzon Allah, suna da yawa a cikin alqur'ani. Amma abinda nake so mu fahimta gargashin waɗannan ayoyi, kun ga za su ce yi da'a ga Allah, yi da'a ga manzon Allah, ba a ƙara wani na uku, ballantana na hudu, ballantana na biyar. Yayin da kai da'a wa Allah, kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko duk duniya ta bujire mata, ba ka da laifin komai. Yayin da baka yi da'a ga manzon Allah ba, baka yi da'a ga littafin Allah ba, to shikenan ko ba za ka rabo ta ba kenan gobe kiyama. Kuma yin da'a ga Allah, yin da'a ga manzon Allah shine dama abinda kalmar shahada ta kunsa, dan ta kunshi bangarori guda biyu, bangaren la ilaha illallah da kuma bangaren muhammadur rasulullah. kaga bangaren la ilaha illallah ba'a ga Allah, bangaren Muhammadu Rasulullah ba'a ga manzon Allah, ko kace bangaren la ilaha illallah kadai ka Allah da ibada shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba, bangaren Muhammadu Rasulullah kadai ka manzon Allah da da'a ba tare da ka shirka shi da wani ba. Yadda ba abota kowa sai Allah, haka ba wanda sai ba da samfarin yadda za a bautawa Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine kadawa kada bainallahi wa khalqihi, shine Allah ya sanya zanto matattakala tsani tsakanin mu bayi da Allah din. Idan muna so mu gane Allah yana son abu mu yi, ya zanto manzon Allah yayi. Idan ya zanto manzon Allah bai yi ba, to babu yanda za a yi wannan abin ya amsa sunan ibada, sai dai karɓo mu suna daban. Domin da shaidar Allah, da shaidar manzon Allah da kanka, ba wanda yafi kowa da'a ga Allah sama da manzon Allah, ba wanda yafi kowa jin tsoron Allah da yi masa da'a da ibada sama da manzon Allah. Shine aka gafarta wa dukkan zunubinsa, amma tare da haka ya tashi yana kiyamul layl, haka fasa suna kumbura. Yanzu in ɗaya daga cikin ba aka ce zunubin shekara guda an gafarta maka, kila wannan shekarar kuma sai ya zai. Amma manzon Allah duka da yadda kira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima. Amma tare da haka kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu fa taqulu lahu Aishatu radiyallahu ta'ala anha atukallifu nafsaka hada wa qad ghafara Allahu laka wa taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fa yaqulu afala akunu 'abdan shakura. Aisha tace ya zaka dora wa kanka nauyi bayan an riga an maka gafara, ai rufu atla kalamu wa jaffati tuhum, amma gafara sai me kuma, sai ce to tunda an mun gafara kuma ba zan yi godiya ga Ubangiji ba. To dan haka ya jama'a mu fahimci wannan da kyau, lallai ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma lallai dukkan ibada da mutum zai yi dole ne ya yi ta bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta fuskar ayoyi kenan. Ta fuskar hadisai za mu buga misalai da hadisai kamar haka. Ya tabbata cikin sahihul Bukhari an karɓo hadisi daga Tariq ibn Shihab, yace Anas dan Maliku ya bani labari annahu sami'a Umara al-Ghadahina baya al-Muslimuna Abu Bakr, yaji Umar dan Khattab wa ta gari da safi bayan an riga an yi mubaya'a ga sayyidina Abu Bakr Siddiq, yaji Umar dan Khattab yana magana fa kala, sai yace da mutane amma ba'du fa ikhtara Allahu li rasulihi alladhi indahu ala alladhi indakum wa hadha al-kitabu alladhi hada Allahu bihi rasulakum فخذوا به تهتدوا ولما هدى الله به رسوله. Umar dan Khattab yayi dogor huduba, cikin hudubar ga abin da yake cewa, yace bayan haka ya koma musulmai sai ku jure hakuri, Ubangiji ta'ala ya zaba wa manzansa abin da yake wurin sa sama da abin da yake wurin ku, dan haka yake karɓi rayuwarsa ya dauke shi dan ya dace da yardarsa, ku kuma ku rasa shi. Da haka yake abin da ya kamata ku yi, wannan littafin Allah ne wanda da shi Allah ya shiryar da manzanku, ku yi riko da shi za ku shirya, kuma ku yi riko da abin da Allah ya shiryar da manzan Allah, wato yana nufin na hadisi. Kaga anan gurin abu guda biyu Umar dan Khattab ya mutu wasiyi akai. Sannan na biyu hadisin Huzaifah ibn al-Yamani yace haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzan Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yayi mana bayani, yayi mana wa'azi da jin kunne da gargadi cikin abin da yake faɗa, yace annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijali wa nazala alquran fa qara'u alquran wa 'alimu min as-sunnah. Yana bada labarin musulman farko da me suka zama musulmai, da me suka gagari duniyar kafirci ta zamanin su, da me suka tsere sa'a. Yace farko amana Ubangiji ta'ala ya saukar ta samu gindin zama a cikin zukatan bayi, daga nan gurin Ubangiji ta'ala ya saukar da littafin Allah, ya saukar da littafin ta shine alqur'ani, fa qara'u alqur'ana, suka karanta alqur'ani suka fahimce shi, daga nan fa wa 'alimu min as-sunnah, sannan suka kwaikwayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan na bamu bayanin cewa ga yadda ya kamata musulman farko su zanto, ka fahimtan qur'ani, fahimtan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan hadisi na uku shi kuma an karɓo daga Abu Wa'il. Abu Wa'il yake cewa jalastu ila Shaybata, na zauna tare da Shayba, shine Shayba ibnu Usman in ban manta sunan ba, yana ɗaya daga cikin masu gadin tsakin Ka'aba. Jalastu ila Shaybata fi hadha al-masjid, na zauna wurin Shayba muna nan cikin wannan masallaci na Ka'aba. Kana sai yace jalasa ilayya Umaru fi majlisika hadha, yace wata rana Umar Shayba kenan ke bada labari ga Abu Wa'il, yace wata rana Umar dan Khattab ya zo ya zauna a wannan mazaunin da kake zaune kamar yadda nake tare da kai, shi ma zo ya zo ya zauna muna tare da shi. Fa kala sai yace hamamtu alla ada'a fiha safra'a wala bayda'a illa qasamtuha bainal muslimin. Kun san ɗakin Ka'aba tun da tallarabawa na girmama shi tun lokacin jahiliya,
kuma ya kasance suna kaskance kayan zinariya da gwalagwale masu yawan gaske a ɗakin Ka'aba, suna ajiye su ba na kowa bane, suna ganin mallaka ne ɗakin Ka'aba. To Umar ɗan Khattab ke cewa sauraki da su watan wata rana in kwashe dukkan zinarin nan da ke jikin ɗakin Ka'aba da azurfa ɗin gaba ɗaya, kar in ƙyale kowace zinariya ko azurfa in raba su tsakanin musulmai sadaka fi sabilillah. Me ya amfani zuwa tuskanci dukiya cikin ɗakin Ka'aba? Duk da cewa ba annabi ne ya haka ba, lokacin jahiliya ga amma shi bai kawar da wannan ba, ya ƙyale abin, amma sauraki da su watan wata rana in yi haka, sai sai bai ce da shi ma anta bi fa'ilan, sai ba za ka yi haka ba, yaudin me za ka yi haka kuwa? Kana sai ce lima, yace yo me zai hana ni in yaka, inda Umar Khattab sai sai bai ce lan yaf'alhu sahibaka, yace da annabi da Abubakar ba su yi ba, kai zaka fara da shi yanzu? Dan Allah ka sana Umar ibn Khattab, yace da dama annabi zai ce dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, kharajtu ana wa Abubakar wa Umar, na shiga ni da Abubakar da Umar, na fito ni da Abubakar da Umar, mun yi kaza ni da Abubakar da Umar, haka annabi ke faɗa. Amma ga Umar ibn Khattab yana kokarin ya farar da wani abu wanda annabi da Abubakar bai ba, amma sai bai taka masa birki, kila wani da a cikin mun, kila da yawa cikin mun ba taba jin sunan shi ba sai yau, amma ba wanda zai ce ga taba jin sunan Umar ibn Khattab ba, amma sai bai taka masa birki, sai kai Umar dakata, dan me zaka yi? Sai baka yi sakai ba, yace wai sai hana ni yi, yace eh saboda magabatan ka guda biyun ba sai ba Abubakar da Umar, kai dan me zaka yi yanzu? Ala Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba, kai dan me zaka yi yanzu? Yace da shi lan yaf'alhu sahibaka, sai Umar dan sabbi ce haka ne kuwa, yace huma almir'ani yuktada bihima, yace tabbas su ne madubai guda biyu tangararan masu haske wanda ake yin koyi da su. Umar dan Khattab sai taka birki bai kare ba. To haka ahlus sunna suke, makomar su littafin Allah, makomar su manzon Allah yake, duk in an ji rigimar ka ko an ji ban yadda ba ko an ji hawa kujeran naki, kafin a kawo maka aya ne ko kafin a kawo maka hadisi, da an kawo maka hadisi kujeran naki kuma ta riga ta gama aiki daga nan, sai hadisi, da an kawo maka aya magana ta riga ta kai, sai kai istighfari dangane da abin da ya wuce baya da kai kafin ka san hadisi, ka roki Allah ya karbi rayuwarka kana mai jin wannan hadisi. Hadisi na gaba daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah shi kare yadda a gare shi, banzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ahsanal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimujizin. Inna ahsanal hadisi kitabullah, lallai kaga inna harfu tawkidin wa nasbin, ko ahsana kuma af'alu tafdil ne, inna ahsanal hadisi lalle mafi kyawun zance kitabullah shine littafin Allah, wa ahsanal hadi lalle mafi kyawun shiriya hadiyu Muhammad, shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaddara shiriyar wane da ta wane da ta wane, ka ce mata tana da kyau, makwaranta kenan ka ce mata tana da kyau, ka ce hadiyu fulanun hasanun, hadiyu fulanun hasanun, wa hadiyu fulanun wa fulanun kazalika hasanun, lakin hadiyu rasulullahi hasanun. Makwaranta da yake duk wanda ya kawo wani abu na shirya makwaranta ka ce mai kyau ne, to ni manzo Allah ne zaka ce masa mafi kyau, to ko kasuwa ka je san yadi ga mai kyau ga mafi kyau, dan Allah wanne zaka saya? Mafi kyau, mafi kyawun shirya, duk wani wanda zai bada fatawa ko ya dace da daidai makwarinsa ka ce zancensa mai kyau ne, amma baka cewa zancensa mafi kyau ne sai inda hadisin annabi ya kafa hujja, wa inna ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha, mafi sharrin al'amura kuma sune waɗanda aka kirkiro su farau waɗanda ba su da zamani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma tu'aduna la'ati, kuma tabbas abinda ake muku alkawali la'ati mai zuwa ne, wato kiyama da ake faɗa muku za ta zo, tabbas za ta zo, wa ma antum bi mu'jizina, kuma ku ba ku isa ku gagara Ubangiji ba, Allah yana muku talala mai kaman sake ne, ku kauce masa, ku kibin umarnin manzansa ya ciro kyale ku, ba wai kun gajiyar da shi bane ba. Hadisi na biyar an karɓo daga Abdullahi ibn Awun, yana cikin sigaru tabi'in, Abdullahi ibn Awun yake cewa salatun uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani, akwai al'amura guda uku ina zabarwa kaina su, haka kuma ina zabarwa dukkan yan uwana su, al'amura guda uku. Abu na farko yace hadhihi sunnatu an yata'allamuha wa yas'alu anha, yace farko sunnar annabi mutane su yi kokarin koyanta, su faro tun daga 40 hadis, su shiga bulugul maram, su shiga riyadus salihin, su karanci musanna imamu Malik ibn Anas, su karanci Sahih al-Bukhari, su karanci Muslim, su karanci Sunan al-Tirmidhi, su karanci Sunan al-Nisa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, dukkan littattafai da suka kunshi hadisin manzon Allah, su yi kokarin koyon su. Hadhihi sunnatu an yata'allamuha wa yas'alu anha, abu na farko kenan. Sai ce wal qur'anu an yatafahamuhu wa yas'alu an-nasa anhu, sannan al qur'ani kuma su yi kokowar fahimtarsa, su tambayi mutane fassararsa, a faɗa musu su yi aiki. Sannan abu na uku, wa yad'u an-nasa illa min khairin, sai rabu mutane in ba haɗuwa ta alheri za a yi ba. Da haɗuwa da za a haɗuwa zagiwa ne, a kawowa wani cikar, a ci naman wani, a ci mutuncin wani, ba ruwansu da wannan haɗuwar. Amma duk inda za a haɗu a kan Allah ya ce, annabi ya ce, Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya zami mu gina masallaci, ya zami mu gina makaranta, makarantar islamiya ta unguwar mu ajujuwa sun yi kadan, ya zamu fadada masallacin kamsa salawat din mu baya da tsafta, ya zamu gyara, inda duk za a yi wannan haɗuwar to suna nan. Amma da haɗuwa ta tsegumi, ta zage-zage, ta yi da wane, ba sa yin wannan. Yace waɗannan al'amura guda uku su na zabarwa kaina, su kuma malam ya hakuri. To, zabarwa wato ainihin dukkan ƴan uwana musulmi. Hadisi na gaba, ko in ce asar na gaba, an karɓo daga Abdullahi ibn Dinar. Abdullahi ibn Dinar yake cewa Abdullahi dan Umar ya rubuta wasiƙa ta musamman zuwa ga Abdul Malik ibn Marwan. Kar kuma da hadisan baya da na kawo su da Imam Bukhari ya rawaito shi. Abdullahi ibn Umar ya rubuta wasiƙa ta musamman zuwa ga Abdul Malik ibn Marwan. Yubai'uhu, wanda a ciki yana ba shi labarin ya yi masa mubaya'a a matsayin sa na sarkin musulmi a zamanin sa. Sannan yace da shi, wa ukirru laka bis-sam'i wat-ta'ati, na yadda tabbas zan bi abin da ka faɗa, zan yi da'a ga hukunce-hukuncen da ka kawo, amma da sharadi, ala sunnatillahi wa sunnati rasuli, akan duk abin da ya dace da sunnar Allah, ya dace da sunnar manzon Allah, fi mastata'ati, cikin duk abin da na samu ikon yi. Kaga anan sharadi yake bi wa amirul mu'minin, na yadda ga hannuna na yi mubaya'a, zan yi da'a, zan ji, amma akan duk abin da ya dace da Allah ya ce, akan abin da ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Saboda haka ya zama wajibi ga dukkan ƴan uwa musulmi su zanto masu da'a ga Allah, su zanto ga masu da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan gurin muke so in bamu wata ka'ida, duk inda mai da'awar jin sunna yake, bai yunkurin jin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kokari yake ga ya danganta kansa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah. Abu na uku da ya kamata ya kara shine Qur'anin nan da hadisin nan ya fahimce su gargadon fahimtar magabata. Ma'ana idan mutum ya kawo aya ya fassara ta, ya kawo hadisi ya kafa hujja da shi, to abinda za a kalla ba daga zaran ya kawo aya ba za a kalla ba, ba daga zaran ya kawo hadisi ba za a kalla ba. Fahimtar da yawa ayar da fahimtar da yawa hadisi ta dace da fahimtar musulman farko, su ne sahabbai da tabi'i. Yayin da duk mutum ya kawo aya, muka ce wane ne daga cikin sahabbai ya riga ka fahimtar wannan ayar, ya yi aiki da ita irin aikin da kake kira mu yi da ita, ya kawo hadisi, wane ne cikin sahabbai ko ta ga ai ya riga ka fahimtar abin da ka fahimta gargashin wannan hadisin? To dole ne ya ce mana da wane, da wane, da wane, da wane. Faɗin sunan yana da sauki, amma faɗa mana wani littafi ka samu, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Littafin Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba ko Musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani, saboda ya tara asar sahaba. A nan gurin ne na ga fahimtar Umar da ɗan Khattab, da fahimtar Usman, da fahimtar Ali, da fahimtar Sa'd bin Abi Waqqas, da fahimtar wane da wane da wane da wane cikin magabata game da aya kaza ko hadisi kaza, don haka nake kan fahimtar. Idan ka muka tambaye shi sai ce ya ba bukata ai Qur'ani kuma mana iya fahimtar sa. Yo ba larabci bane ba, inna anzalallahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ai hadisi kowa na iya fahimtar sa yadda yaso. Ni haka na fahimce shi. Sai muke to idan ka haka zaka bude kofa a rufe addini. Dan kana nan mai tasawufanci mai dariƙa zai zo ya kawo karamu mai jingina wa kifinsa, da ka ce mai hujja ka cikin Qur'ani yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Qur'ani kike ne ma ya kawo maka kuma tura da ni, zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu, wannan falalan Allah shi yana bayar da ita ga wanda yaso, ba haka aya take ba? Wallahu zul fadlil azim, Allah ma abucin falala ne mai girma. ya ubangijin da ya wahayi da kudin zuma sai ya kasa yawa wani wai yaya za ka yi falala ce ta ubangiji ya yi aya kake bukata kuma an kawo to kaga annabi wannan shine babban ma'aunin da zai fitar da kai daga rudani sai ka ce da shi to madalla wannan ayar tana nan cikin alqur'ani ni da kai duk yanzu muna cikin karni na 15 kenan ko shi da manzon Allah 1419 yanzu muna cikin wannan karnin to dan Allah yau qur'ani saukarsa da wannan shekaru 1400 da yan kai da wannan da saukarsa kenan an taba yin aiki da wannan ayar ko ba taba yi ba zai ce an taba yi tuwa ya farko wanda suka taba yi zai ce ka sune wa sahabbai daga nan sai wa sai tabi'ai daga nan sai wa sai tabi'u tabi'ina to tsaya a wannan jerin guda uku sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina sune alqurun almusaddala karni guda ukun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairun nas karni mafititan mutane sune wanda suka rayu karni na thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum kawo mun tsaye daga cikin su da ya dawo wannan ayar da ka dawo ya ba ta wannan fasara da ka bata kawo mun tsaye daga cikin su da ya fasara ayar a haka kuma lalle in har a yanzu ko a shekara ta 500 ko ta 700 ko ta 800 zuwa yanzu za a samu wani mutumin kirki to lalle shi in an kwatanta shi da mutum ɗari da mutum ɗari a shekara ɗarin farko da shekara ɗari ta biyu na daɗin nan zai fi na wannan kirki ya kamata ayar ta fara gaskatuwa akan wancan kafin wannan ba haka bane ba to ka kawo mun guda ɗaya cikin ku da ya fasara ayar akan haka to nan take sai ka ga ya rike sai ya ɗumo babu wata hujja to dan haka duk lokacin da zaka kawo aya kai kokari gina fahimtarka kan fahimtar ta bai da tabi'i idan kuma zaka kawo hadisi aiki biyu ne akan ka abu na farko shine ka tabbatar hadisin ya inganta tukuna dan kar ka kawo da izin hadisi ka ce zaka hujja da wannan ka kaida ba a hujja da hadisi da izini abu na biyu bayan ka tabbatar hadisi ya inganta ka kawo magabacin da ya riga ka aiki da wannan hadisi da zaran ka kawo wani magabaci da ya fahimci hadisin a haka to shikenan sai a sallama maka in ko ka kasa kawowa sai to fassaran ka kuskure ka koma fassaran musulman farko Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra yake cewa wallahi duk abin da bai zama addini ba a san wancan lokacin a yau ba zai zama addini ba duk abin da bai zama addini ba lokacin annabi da sahabbai yau wani ba zai iya kawo wannan abin ba kuma ya ci gaba da zama addini ba zai taɓa yiwa ba wannan kaida da muka kawo cewa komai ku gina shi bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai da'awa kuma tana bukatar dalili bai kamata ku tsaya ne da mutum haka sai ku ce menene hujjar ka kan cewa mutum bai isa ba ya fahimci aya ko hadisi ya dace da dai sai ya dace da fahimtar sahabbai da tabi'ai ko mu ce da kai saboda su ubangiji ta'ala ce sai in abin surkautawa bin surkautawa ne kuma idan to baka saba musu ba da Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladhina tabi'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawz al-'azim ne wannan aya take cewa waɗanda suka riga waɗanda suka tsere daga cikin musulman farko min al-muhajirin daga cikin masu hijira wal ansar da kuma al ansar mutanen madina dama ana yasu ne a jizon sahabbai al-muhajirun da al ansar sai aka yi shiru na uku fa wallazina tabauhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su tare da me kyautatawa wanda shine mahallin shahid din Ibn Kathir yake cewa da sahabbai da tabi'ai ai da sahabbai al-muhajirin da al-ansar su Allah min sai al-janna kansu kai tsaye kawai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari san gurin ka ce radiyallahu anhu wa radu anhu amma wanda za su je bayan su kuwa ba alamun sai musu al-janna ba sai musu tafarkin su to ba zikirin ka bai sada ma su ba halin ka istighfarin ka da salatin ka annabi duk bai sada ma su ba shine wallahi ne tabahum bi ihsan amma idan suka fahimci aya kai ka zo mata ta fahimta daban yanzu ka ji su kike tawa kenan yanzu kai ka kalubalanci duniyar sahabbai ne gaba ɗaya fa yanzu yanzu ka kabi turkantawa to kaga wannan hujja ta farko kenan hujja ta biyu ubangiji ta'ala ya saka kawo al-muhajirin da al-ansar a cikin suratul hajj bari mu karanto ayo da zan fassara su sai da muhallin ta lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wannan muhajirin kenan Allah ya ba su siffa lambar girma cewa ulaika humus sadiqun wadannan masu gaskiya ne sai na biyu al-ansar mutanen madina والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة ومن يوق سوء نفسه فأولئك هم المفلحون كذا لما جاء من ذاك باس أولئك هم المفلحون بجمن سوء مسلمان دلاتي جوابان تحتاس القيامة والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wanda duk zai zo bayan su haka kamar ya zama wallahi na ja'u min da abin wanda suka zo bayan su ya kulo na da abin da za su rinka cewa kaga ya kulo na nan jumla ce ko sai ne mudari tare da fa'ilin sa wallahi na kuma ismul mawsul ne ko ismul mawsul kuma yana cikin ma'arif ka'ida idan jumla ta zo bayan nakira ta zama me in ta zo bayan ma'arifa ta zama me malaman nan suka ce al jumalu ba'da nakira fi sifatin wa ba'da al ma'arif aqwal dukkan jumla in ta zo bayan suna nakira sifati hukuncin ta kamar annatu wal man'uf ka kanin ta da nakira din idan jumla kuma ta biyo bayan suna wanda yake ma'arifa ne ta zama hal wallazina ja'u min ba'dihi halata kauni bin yaqulu rabbana ghfirlana a halin su kenan sifar su ta dindin din wanda in dai daga cikin sun bi su da misalin kamar da turu tawa take haka kuma ta za ta rinka cewa ya Allah kai gafara rabbana ghfirlana ya Allah kuma na gafara ولإخواننا كذا فرغ يحرموا الذين سبقونا بالإيمان وأن سكر جايم بالإيمان فكذا سكر جايم بالإيمان ترى ده أيتي ده أول صحابي بس سمعنا أبدا بس هو أن إيمان يو أن أيتي ده إيمان ده أيتي ترى سكر جونا أنجلي كوب إيمان ينا هبكا يعند أيتي يهبكا إيمان ينا رجوا إن أيتي يرجو ده كسوء كائن كسوء إيمان يزيد وينقص ليزداد إيمان ما إيمانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا ما إيمانهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ذاك أوريت إيماني بأيتي تارسك بالدونة da haka mu halin kasancewa muna cewa kai gafara gare mu kai gafara ga wadanda suka riga da imani ba na imani tare da aiki imani ko bai gina shi akan kitabu da sunna kitabu da sunna da suka fahimta haka za su gina imani da aiki akai to dole da imanin ba da aikin ya kasance ya dace da nasu fahimtar mu ya kasance ta dace da tasu da gara mun zagora fahimta mun ba mu zanta wanda zai taba wanda hisalin ba ba mu zanta ba wadanda suka cewa rabbana ghfirlana wa li ikhwana lil sabiqina bil iman kana ba mu zanta haka ba kenan an gane ku كما أبنجي سبحانه وتعالى إكتاهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لكي ضلال مبين أنا سهبت إنكنا النبي أنا كلمت بسول التافي كي يتكو يادا بذلكنك يقول بسول حكمة سول سنوننك فوضن بذلك الضائن سبا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أقول صلى الله عليه وسلم تفي بس لقاسوا سابدوا عن تنباء ماذا سزوا بايا فوضن بك المسلمين تركوا دي داتي كم فهمتك با وند زي الهاكي دسو سو وند داتي فهمتك kamar aya ta karfe da zan duro mana da ita akai dangane da wannan nukta fadin Allah ta'ala a cikin suratul nisa'i wa man yusaqir rasulun min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ubangiji ta'ala ke cewa dukkan wanda ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayin shiriya ta riga ta bayyana gare shi wa yatabi ghayra sabilil mu'minin kuma yabi tafarki wanda ba namun ne ba to shine malamai suka ce wato kenan akwai bukatan karka faɗa manzon Allah akwai bukatan karka faɗa wa tafarkin mummune ko da ka bi hadisin manzon Allah in ka faɗa wa tafarkin mummune wajen fahimtar hadisin har yanzu ba ka kan kiyaye ke dan yace wa yake zo gare sabbin mu'minin duk wanda yake so ya ga tafarkin da ba na mummune ba kalmar almu'minuna kanwa take fara da kafa tsakanin martaba manzon Allah kan sabon manzon Allah domin dukkan wato ya ayyuhan ladina amanu cikin alqur'ani da su ake asalatan wa manata da iyyata أصلي لسؤالك مو كابتان مكة ينا زابر رد أبو كنسة تواغا أن نبجي زوي يكيكو قاسكو كابريني وقت انت متانفا أبن جيب عليه جيباني با أمر كان خطابي سي باني داما انفل لكن سيا منزال الله منزال الله با كتن يهل سيا كن بدر با ما يوى الله ياك اللوت ان دسك جيا كن بدر سيكي لجيوكو يدو أبن دفو قداما أنجا في مكو شيدا كن ونن سيا الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل كذلك ذاك يا ايها الذين سكن ايماني كركلتي ابوكنن اداوتا ابوكنن اداوركو ا متسين مسويا kar ku sake daga yau wanda kuka yi ya wuce kar a kuma dan Allah waye kalmar mummuni za ta fara fitowa kansa to dole kenan kar ka saba wa tafarkin su
duk wanda ya saba sabarkin su Allah ce wallahi ma ta wallah zamu dora masa abin da ya daukan mu kansa wa nusulhi jahannam kuma kuma kace da shi cikin wata jahannama wata almasira Allah ya kare mu to zikr hadisi hadisin irbab ibnu sariya annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mutu wa'azi a wata asbahi yace kaza yace kaza yace kaza a cikin wa'azin wajen mahallin shahidi yace fa innahu man ya'ishu minkum fa sayara khilafan katira wanda duk ya samu tsawon rayuwa cikin ku zai ga sabani mai yawa tsakanin musulmai to ya ga wannan ya sabani sai fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah la da mutum tabbata gare shi da su wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani mai yawa dan haka ku rike sunnata ku rike sunnar halifofi na masu shiryawa kaga fahimtar sahabbai kenan ta zo anan ma ku rike sunnar halifofi na masu shiryawa wato Abubakar Umar Uthman Ali radwanullahi alaihim al-mahdiyyin min ba'di yace addu alaiha bin nawajid ku gatse ta ku cije ta bin nawajid da fikokin ku wa iyyakum wa hadasatul umur kul ahirkum ku kuje ku bikin kilalan abubuwa waɗanda aka kago su jiya ko shekara 100 da ta wuce ba su da asali da lokacin manzon Allah fa inna kullu muhdathatin bid'a sannan hadisi nabi dan sa kan shi kan wannan kaida cikin hadisin manzon Allah ke ta iktadu billazaini min ba'di ku koyi da guda biyan nan da su zo bayana sune Abubakar da Umar wa alaikum bi hadiyi Ammar ku rike shiriyar Ammar dan Yasir wa idza saddaqakum ibnu mas'ud fa saddiquhu idza haddathakum ibnu mas'ud fa saddiquhu idan ibnu mas'ud ko ya baku hadisi ya ce kaza ku gaskata shi kai tsaye ashe duk shi ne mutai ta dace da su saboda tabbacin da suka samu daga Allah da manzansa ayoyin da makawa na farko sun isa ko aya ɗaya makawa mai ta isa ko hadisi ɗaya makawa ya isa ba za mu iya kawo su duka ba amma malamai suka ce la ma nai amin ta'abudil adilla babu laifi a haɗa dalilai wuri guda don su karfafi junansu su zanto hujja kwakkwara ga dukkan musulmin da yake kauna Allah da manzansa ranar tashin kiyama da haka ƴan uwa na musulmi mu ji tsoron Allah cikin dukkan abin da za mu faɗa na addini musamman mai wa'azi mai karantarwa ko a islamiyya mai karantarwa ko a masallaci mai hudubar juma'a mai wa'azantarwa da faɗakarwa duk abin da za mu faɗa wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto muna da madogara daga Qur'ani muna da madogara daga hadisi kuma ya zanto fahimtar mu da ayan nan ba mu ne muka fara kirkiro fahimtar ba ya zanto fahimtar mu da hadisin nan ba mu muka fara kirkiro ta ba wace sama ce za ta maka rumfa wace ƙasa ce za ta ɗauke ka idan ka saba wa shiriyar sahabban manzon Allah bayan ko Allah ce nuwallihi ma tawalla wa nusulhi jahannam wa sa'at masira ba kuma za mu iya yin haka ba sai lokacin da muka zanto masu yalwan kirji yalwan kirji shine kasance wannan da yana fada fatawa da kaza in na gane kuskure nake in gyara izzuddin wanda ake kiransa sultanul ulama izzuddin ibn abdussalam fatawa ya bayar a cikin garin alkahira a cikin kasar misra daga baya ya koma gida bayan wani lokaci sai ya gane kuskure yayi so ya zo ya hau doki yake bi titi kwallo yace ya jama'ar musulmi duk wanda ya ji fatawar izzuddin abdussalam kan hukuncin kaza da kaza da kaza lokaci kaza da ya wuce kuskure izu yayi yanzu ga daidai din shine kaza da kaza da kaza kun ji sai mun ji yace Allahumma fata da ya Allah ka zama shaida sai ya bi wancan kwalala ya bi kowane titi a cikin wada ya bi kowane titi cikin zariyar titi idan a Kano ne ya bi Mandawa Rubale ya bi sabon titi ya bi Ibrahim Tewo ya shiga sabon gari sai ka so kunni ya jama'a abinda na faɗa kun ji to wannan kuskure ne gashi dan Allah ka duba matsayin girman mutumin nan to amma mu tare da karantun ilimin mu tare da karantun fahimtar mu idan muka gina wani abu jiya ko sai karanja wayyo muna kunya mu cewa masu bin mu cewa kuskure muka yi to dan Allah da mu ce mun yi kuskure kansa da girman mu amma ranar tashin kiyama Allah zai cire zanubin da ya tanada ga wanda ya tsaya kan barna ya cire shi mu ga kanmu nan kuma an ce mana ai mu jahilai ne amma ranar tashin kiyama ba mu da laifi wajen Allah da kuma su cigaba da ganin girman mu a tashin kiyama kuma wata tana jiran mu akwai mukarara dan girman Allah mutum zai gwada tsakanin ababen nan guda biyu kuma wani abu shine karatu yana yaduwa tsakanin jama'a idan ka gina mutane kan kuskure kuma daga baya kana jin kunya ka fada musu ka gane cewa fada musu su ji daga bakinka shine zai tare martaba ka wajen su zai kara maka kima a idan su in addini suke yi ai ba kristanci ake ba kuma tasawufanci ake irin na gulatul mutasawifa ba wanda za a ce wani baya kuskure da abin da ya gina daidai ka fada musu su gane da wajen ka yafi kyau sama da kyale su ji daga bakin wani. Kaga yanzu akwai tafishi da yawa, wanda yake so ya kama BBC ya kama, wanda yake so ya kama Voice of America ya kama, wanda yake so ya ji labaran Jamus ya ji, gidan rediyon Kaduna ya ji, gidan rediyon Jigawa ya ji, Kano ya ji. Kaga tafishin da yawa, ma'ana akwai malamai da yawa da za a ji bayani. Kai za a ji naka, a ji kasar ɗin wancan, a ji karatun wannan, a ji fatawar wannan, sai mutum ya je gida sai ya tara. Kana ganin ɗan boko ne yake kamar baya da wayo, ko ka sa shi gaba sai da kasar. Kana ganin ɗan kasuwa ne zalla, yaren da ya sani shi ne motsin nerori da kirga kuɗi, wazo biya ko Murtala. Da shi kuma yana da video kasar, yana da audio kasar, yana kama gidan rediyo, yana ji nan, ya ji wannan program anan, ya ji hasken musulunci, ya ji wacece, kuma kai ya zo saurare ka a masallaci. Duk ka gama kaza sai ya zo kawai ta rana sai mutum ya ce maka, wa malam ne hukuncin kaza, sai ka faɗa, dama zai aike ka kwaba. Sai ce to ya ka wannan hadisin Aisha da ke cikin Bukhari a babu kaza da yake kaza. Wallahi sai ka ji kabar ya ji homa maki daga sama. To baka tuna kan mani ya san hadisin Aisha da ke cikin Bukhari ba. Wai inda ya maka wani garari ya faɗa ma marwayin hadisin da sahabin da ya ji hadisin daga bakin manzon Allah. Tsammanin ka arhace ta fuskar ta hukuncin kaza ka ce kaza ne. Sai to ya zamu da hadisin kaza da ke cikin kaza. To sai ka fara kallon sama kana abin nan. A to ai wannan hadisin ai wannan malamai sun ce kaza. Wani malamai faɗa mana su mu ji su mana. Ba su da kuma mu jahulu ne kawai ce malamai sun ce kaza. To da ka gare ka faɗa mutane gaskiya kai da kanka kafin ka gano ta daga wani waje, wallahi duk wanda ya ji tsoron Allah ya faɗa mutane gaskiya saboda Allah, mutane za su da kimanta da darajarsa, za su da kimanta. Mu ne muke ganin wai kaskanci ne. Imam Malik ibn Anas fa aka ce inda za a tara la'adari a cikin fatawarsa mujallaji guda za a yi, a ce me hukuncin kaza ce la'adari, hukuncin kaza ce la'adari. Wani mutum ya taho daga Andalus ya zo wajen Imam Malik da fatawoyi, me hukuncin kaza ce la'adari, kaza la'adari. Yace a wai kai ba kai ne Imam Malik da labarin sai suka duniya ba, an ce babban malami la yafi dawo malikun bil madina. Yace ni ne, idan ka koma gida ka je ka ce ka ishe Malik jahili ne bai san komai ba, sai me ba shi kenan ba, ka je ka ce Malik bai san komai ba a garin ku, duk abin da kuka ji ana faɗa rudani ne, ba abin da ya sani, shi je garin ka da labarin la adri ban sani ba. To dan Allah mai wa kan ma'adalci, yau ne aka tambaye ka ko a cikin aji kana karantar da mata, ko kana karantar da maza, ko yara, ko manya, ko a masallaci, ko kan mimbarin juma'a, kana tsakar wazi, ko kan mimbarin wazi na kasa baki ɗaya, ko da ko wazi jiha, ko na karamar hukuma, ko jan wata walima, kace ba adari la adari la adari, so nawa ka faɗa a cikin diary ɗinka wata rana da wata rana? Babu. Saboda abin da kake jin tsoro idan kace la adari, za a ce da kai ai kai jahili ne, haka mutum zai dauka cewa. Saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah cikin dukkan abin da zamu faɗa. Abu na biyu, nukta ta biyu, wato ku fahimta nukta farko din abin da muka fahimta cikin ta, magabata da masu bin tafarkin magabata, duk inda ahlus sunna suke masu bin tafarkin sunna, kullum madogaran su littafin Allah, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai, ko kace bisa ga fahimtar magabata. Qur'ani, hadisi, bisa ga fahimtar magabata. Wannan shine abin da nake so mu fahimta a nan gurin. Abu na biyu, yana daga cikin tsarin magabata wanda muke so mu bi tafarkin su, muna fatan Allah ya karɓi ra'ayin mu akan tafarkin su. Mutane ne masu yawan ibada, mutane ne masu kaskantar da kai ga Ubangiji Ta'ala, mutane ne waɗanda suke kokarin kullum batinin su tsakanin su da Ubangiji ya fi kyau sama da zahirin su da mutane ke gani. Sabanin galibin mu wanda yanzu zahirin mu tsakanin mu da mutane sai muke so yayi kyau, amma batinin mu tsakanin mu da Ubangiji baya da kyau. Wanda ba wannan ne sanadarin shiga aljanna ba. Sanadarin shiga aljanna alaka da ke tsakaninka da Ubangiji a zuci, motsinka da zaka yi da aikin da zaka yi ya zanto cewa galauniyarka dan Allah kai baka neman yabon wani, baka jin tsoron kushewar wani, baka san ka ce wai su wani sun ce ai na dace da su, ko na faranta musu rai, ko na bakanta musu rai. Mutum biyu kowa yana bata garinsa ba tare da ya sani ba, amma wanda zai faɗa abu dan a ce kai wani ba dama, ai ran nan ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, ai ya kure mutanen, ai ya sa sun yi tsit lali wajhillahi, baka da ladan komai wajen Allah, ko mutane sun faɗa ko ba su faɗa ba dai a banza. Mutum na biyu kuma shi kuma wanda zai danya bada haushi, sai ai ran nan ya ragargaje mutanen, ma'ana a ji haushi. Shi ba gurinsa ba wai idan yayi da'awa ka fahimci sakon da yake da shi, ka koma kan tsarinsa, ka bauta Allah kare, a shi ne baka haushi, baka san ka duka za ta bari ya faɗa ka ji, ko za ka mutu. A to ga wannan mutum ya rufe niyyarsa, wato duk abin da zamu mu gyara alaka tsakanin mu da Ubangiji, mu zanto ba inda zamu mu samu wannan ikhlasin, kuma sai muna yawan ibada. Ga ayoyin Alkur'ani mai girma da suke nuna mana hoton masu jin tsoron Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم gatuffofin sai da suke almuttaqin masu takawa takawa kuma sai ne takatsantsan cikin duk abin da zaka ce ko ka fada ko ka aikata takatsantsan kafin ka fada ya dace da yarda Allah ya dace da shari'a man kana min billahi wa lamal akhir falyakul khairan aw liyasmut kafin ka aikata shin abin nan ko akwai shi cikin musulunci kar sai bayan kai aiki ka zo ka samu tinka sai ne ka zaka samu lanka akhir wakallahi nayi kaza mai hukunci kafin kai zaka tambaya ni ne nake so in yi kaza yaya ake yi a shari'a amma idan sai kayi aka zo aka faɗa mata idan aka ce baki kuma sai ka yaya takatsantsan innal muttaqina domin at-taqwa shine rukun wakaya ittikhaz al-wakaya bainaka wa bain ma taqa sanya tsari da shinge da shamaki tsakaninka da abin da kake ji tsoron fushin ubangiji ko azabarsa an gane ko shine takatsantsan dan wani cikin sabai aka tambaye shi menene takwa sai ce ka taba ganin wanda yake tafiya a cikin gona mai kaya kafarsa ba ta kalmi yace to in zai tafi ya zai yace ai da ya daga wannan kafar kafin ya dora sai ya duba inda ba kuma sannan ya fata haka kuma ya daga wannan sai ya sake laikawa ina kamata ya dan tsogata yanan yace to wannan shine takawa duk abin da zaka ce ko ka aikata sai kai takatsantsan cewa akwai yadda Allah ya ci ko ba yadda Allah fi jannatin mu'yun masu wannan hali suna cikin aljanna da marmari na ruwa akhijina ma atahum rabbukum suna masu karbar abin da ubangiji ya ba su na sakamako innahum kanu qabla zalika muhsinin dama can sun kasance masu ihsani kuma shine anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak kanu qalila min al-layli ma yahjaun sun kasance cikin dare kadan ne suke yin barci wa bil ashari hum yastaghfirun kuma da su subahi za su tashi suna yawaita istighfar wa azidu nan gaban jama'a ko karantarwa ko hudubar juma'a ko menene da zan yi abu ne a gaban mutane wannan ba a iya gane gaskiya tsakanina da ubangiji na amma lokacin da zan tashi karfe 3 ko ki tashi karfe 3 ko ya tashi karfe 3 na dare babu wanda ya sani ya alwala ya sallaci raka'a 2 yayi musu dogon karatu a ciki ko da raka'a 2 yayi wuturi da guda 1 yayi dogon karatu ya karanta izu 1 ko 2 ko izu 4 ko izu ko suratul bakara gaba daya wannan wani abu ne wanda ba wanda ya gani ba za a sa a talabijin ba ba za a yi video ko audio cassette din da za a sayarwa da mutane ba wannan shine sinadarin kana shiga aljanna kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kadan ne daga cikin dare suke yin barci wabil ashari hum yastaghfirun da jijjifin asbahi kuma zaka ga suna yawaita istighfari suna roƙon ubangiji zanubin da suka yi na jiya ko na shekaran jiya wanda suka sani ko wanda basu sani ba wannan duk yana cikin suffar ahlus sunna wal jamaa malamai da mabiya maza da mata samari da dattijai da yan tsakatsakiya yan kasuwa da yan boko kowa ya ji tsoron Allah gurgurdan ikonsa yawaita ibadar da zata kusanta ka zuwa ga ubangiji wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum kuma a cikin dukiyarsa akwai rabo da suka ware lissa'ili ga wanda zai zo roƙe su dan bukata ta taso masa babu yadda zai ba wanda ya mayar da roƙo ya zanto shine sana'arsa ba ko bara sana'arsa wanda tira su ta turo shi wal mahrum da kuma wanda shi ba roƙo zai ba mutum ne mai kawaiti duk sun ware suna taimakawa mutane ba tare da kowa ya tare ba tsakanin su da ubangiji sana Allah ya ce a wurin as-sabirin wa as-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar sufahin su su masu hakuri ne hakuri kuma iri uku ne hakuri wajen bin Allah Allah ya wajabta abu zuciyarka ba ta so sai ka tilasta wa zuciyarka ka bata hakuri ka bi wannan abu hakuri wajen barin saban Allah Allah ya haramta abu zuciya kuma na so sai ka lallashi zuciyarka ka hakura da wannan saba sannan sai hakuri kan musibin duniya hakan wani daura maka ran sana ya zage ka ya shiga hakinka ya ci mutuncinka ba tare da ka taka masa ko ka zubar masa ba hakan kaga talauci ya maka rajamu aka hakan cuta ta zo ta mamaye ka ha kawai a yi ta ɗaura wa yaranka kwalara ne zazzaɓi ne malaria ne wata cuta ne duk a cikin gidanka duk waɗannan matsaloli ne wanda suke buƙatar hakuri idan ka yi masassara ka sani fa annabi masassaran mutum biyu ake ɗora masa ya jure sallallahu alaihi wa sallam idan kana jin talauci ya maka yawa ka sani annabi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa yayin da ya bayar da sulkensa jingina ya karɓo kayan abincin da zai ci a gidansa gashi shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina shine ahabbu khalqillahi ila Allah mafi kaunatuwa wajen halittun Allah gaba daya ka sani hijira ya taka ya tafi daga Makka zuwa Madina akan raƙumi tare da shi da sayyidina Abu Bakar Siddiq arne ne yake jagorancin su wanda ya jagorancin su a lokacin nan bai musulunta ba kai ko yanzu kana zauna a cikin gidanka kana cikin kwanciyar hankalinka duk abinda Allah zai ɗora maka na matsalolin rayuwa ka bai wa zuciyarka hakuri in ma wanda ya ji daɗi da wanda ya ji wahala da ya ji dai ƙarshe dai kowa zai mutu ya bar duniyar nan babu abinda zai wanzu sai abinda kowa gabatar na imani da ayyuka na gari ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba yaso da dama mutun zai tara dukiyar bai ji dadin ta bai zo ya mutu yaso da dama mutun yayi talaucin kuma ha kuma Allah ya karbi rayuwarsa kowanne daga cikin su dai za a duba ne mai yazo da shi na aiki na gari mai yazo da shi na imani saboda haka sai kai kokari kamar da wannan wasadiqina ko mutun ya zanto mata hakuri masu gaskiya cikin maganganun su والقانتين القنوت هنا كثرة الطاعة وتيوى الطاعة قوبا جدي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أنيفا والمنفقين وان ذلك إنفاكي تير دوكيا إنسنا ديوة سباير ديوة إنسنا دكتما سباير دكتما سباير دكتما حالسو إن كوبا سلا أبن دا سباير سفتزن تيني داتي إلا تكون ورقون يوما أجود بها على صديقي فإني لين العودي لا يؤدم السائلون الخير من شيمي إما نوالي وإما حسن مردودي ونكي شوى ما سلوى سقباتر دبكاتون سولينا باسا ربا باسا تاقوا أبدا إما دي باني دي أظرف هذا زنار الرم باسو تو إنا دي كاوا وانت بيقونا جيز سبود هكا ما يتنبايا بايا تاقوا إما نوالي كو دي إمباسي كوتر أبندلوكا وإما حسن مردودي كو إنما سمغانا بيدادي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا والله غني حليم وإما تؤرضن عنهم ابتغاء من رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا والمستغفرين بالأسحار تونكوما تيويت استغفاري دسافي قود أصباحي تواني استغفاري كما ما في تاجن كلمة ذاك الاستغفاري الله ديتا شين سيد الاستغفاري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا سيد الاستغفار دا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرنت هذا سافي كموت أعوان يمكن أنا سارا كرمتن الجنة إن كرنت هذا يما كموت أعوان يمكن أنا سارا كرمتن الجنة ما تكون يمجي كواي باتي وني أباك با مزان الله يرجع أباك تنتني صلى الله عليه وسلم sannan ubangiji ta Allah yake cewa inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha kharru sajadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa dhunubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun wato halayen dai mummunai na gari kenan wanda idan an musu wa'azi da ayoyin Allah sai su fadi suna masu sujuda da godiya ubangiji so la yastakbiruna ba ta yin girman kai girman kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me girman kai wani sahabi yace yaya an ce ba wanda zai shiga aljanna yana zuciyarsa akwai gurgurdan kwaya zarra na girman kai mu kuma muna son mu gamba da riga mai kyau takalmi mai kyau hula mai kyau wannan baya cikin girman kai sai annabi ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal ubangiji ta'ala jamil ne kuma ubangiji ta'ala na bukatan tsaftar mutane wannan duk ba girman kai bane dan ka sa riga mai kyau hula mai kyau ba a san kai israfi ne a wannan yace abinda ake kira girman kai shine batrul haqqi wa kamtunna tunkuɗe gaskiya yayin da ta zo maka da kuma yawa mutane kallon hadirin kaji wannan shine girman kai yawa mutane kallon fisgifisgi a raina haka kuma gaskiya ta zo ka kiyarda har kawai ba dan ba ta da goma bayan Qur'ani ko hadisi ba sai dan wani dalili kai naka na karantan kai kadai Allah ya tsare mu saboda haka la yastakbiruna su ba ta girman kai ta tagafa zunubuhum an al-madaji za ka samu cewa wato ainihin sasanninsu ko fiƙinsu ko haƙarƙarinsu na yin nisa da wurin kimfadarsu saboda kiyamun laili yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu wato dan jin tsoron azabarsa suna kuma wato ainihin neman kwaɗayin rahamarsa wajen mara zaka nahum yunfiqun daga cikin abin da muka basu kuma suna ciyarwa to waɗannan ayoyi duk suna nuna mana yadda ya kamata mu zanto ma cewa ibada kaga dazuman karanto hadisin Aisha رضي الله تعالى عنها تشي من ذا الله نكيام الليل حقا فستطاقي اوات رواية كمبلا دزي ما الناس نبقوا ما وقيا دان باتا كمبلا تشي فاني يسنن دقا باية تطاقي تسمو ده هكا دي كاغا إذنا إن يزلتو النبي لا يوه نيو ونن دان لي كيكمو ذا كتن تبا سنن عبد الله أم سعودي تشي وطرانا ناتا يكيام الليل سرد من ذا الله سورا كده نيو مونا ايتي nebaru yace sauran kadan gudu in tafi na ya ja dogon sura na gaji sauran kin sun gudu abinda Abdullahi dan Mas'ud zai gudu dan Allah ya mun ko me zamu kina ka duba kiyamul lailin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya adaran farko da dare na biyu da na uku da sabai cikin ɗaya daga cikin dararen nan guda uku suka ce da Annabi ya tsaya da mu kai sai da ya kasance kamar mu dogara da sanda saboda tsayuwa suka ce kai hatta kashi na anya futar lafala tsoro muka ji ma kila ma ba za mu samu damun yin sahur ba a kiyamul layl kenan fa, to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan. Haka idan ka bi cikin sahabbai, Abubakar ya shahara da yawan siyar da dukiya, ya sai bayi ya yantar da su. Usman bin Affan ya shahara da yawan siyar da dukiya fi sabilillah. Abdullahi dan Umar mutum ne mai yawan kiyamul layl, tun daga lokacin da ya yi manzon Allah ya ce madalla da Abdullahi dan Umar, amma ina ma yana kuma yana yin sallar da dare, daga nan bai kare barin kiyamul layl ba. Ga al-ash'ariyun, mutanen kabilan Abu Musa al-Ash'ari, wanda manzon Allah ke cewa hum minni wa ana minhum, suna wani ne nasu ne, sana'ar su ne kiyamul layl da karatun alqur'ani da dare. In ka bi unguwarsu cikin dare suka rinka jin kamar kudan zuma, nan gidan ana rera qur'ani, can gidan qur'ani, wancan ya gaje yana zaune yana karanta qur'anin, wancan kuma a'a yana yin sa cikin sallah. Haka ɗabi'ansu take dan Allah. Yaya ne ne mu kuma za mu kasance mu zo mu lankwace ba mu yawaita ibada? Ga yawan karatun alqur'ani a wajensu. Idan ka biyo cikin tabi'ai, haka tabi'u tabi'ina, don haka suke. Aka ce da Ahnaf, innaka kabirun wa tawmu yuzifuka, ka fara manyanta azumi zai sa duka zo ka takwarkwace, ka rage wa kanka azumin nafila. Sai ce inni uidduhu li safarin tawil, yace tanadi nake wa kaina dogon tafiya da take bukatan guzuri. Haka Shaddad bin Aus, aka ce yayin da duk ya zo kwanciya da daddare, idan ya tuna azabar Ubangiji, ya tuna kabari, sai ji ya kasa bacci, sai tashi kawai kama kiyamul layl. Ka duba cikin sifatu Safwa. Haka Atim ibn Isam al-Baihaqi yake cewa wata rana na zo bakunta gidan Imam Ahlus-Sunna wal Jama'a, wato Imam Ahmad bin Hanbal kenan, na zo bakunta gidansa, sai aka kai ni ɗakin baƙuwa ka ajiye ni. Yace na tafi girki na zauna, san sai aka kawo wata buta sai aka ajiye. Da asuba Amr bin Hanbal sai ya zo ya daga buta, sai ji tana nan a cikin ruwaye da take, ya kira wuce ya ce yanzu kai ɗalibin ilimi ne, kai mai wazi ne? Ya ce ina mai wazi, ina bar sindirin baki ya mulle ne. Ɗalibin ilimi yanzu kai kana zuwa ɗaukar hadisi, kana zuwa ɗaukar alawi, yanzu zalimi ne kuma ka zo kana barci ne da dare? Ya ce subhanallah.